sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri, sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Lahadi 8 ga watan Maris na shekarar 2020, kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Baba dauke da kanin labarai.
Prime Minister in Italia Giuseppe Conte ya dauki wani sabon mataki na musamman akan yaki da yaduwar cutar coronavirus a kasar. Ma'aikatar sojojin Amurka kuma ta tabbatar wa muryar Amurka cewa akwai yiwuwar an kashe wani babban jagoran kungiyar Al-Shabab a wani harin jirgi mara matuki da aka kai a watan da ya gabata. Antonio Guterres ya cancanci maza masu amfani da ikonsu ta yadda bai dace ba kana ya ayyana yau Lahadi ranar mata a duniya.
Kanin labaran kenan, a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya an gudanar da bukukuwan ranar mata ta duniya. To ko me wasu mahalarta taron suke cewa?
Mace ita ta zama kamar madubi ne wanda mutane ya kamata su duba al'amuranta kuma su sa wannan al'amuran a gabansu su ga cewa duk abin da zai taba mace kamar za a taba duniya ne.
Haka kuma za ku ji cewa a Najeriya ana zargin wasu da karban na goro a wasu manyan ma'aikatan kasar kafin su bawa masu neman aiki takardar daukan aiki. To ko me hukumar tabbatar da daidaito wajen daukan ma'aikata ta kasar take cewa?
Yanzu na sa kwamiti na bincike mu gano shin wannan al'amuran da ake daga ma'aikatan mu ne ko ma'aikatan mu bane.
Sannan muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Dahir Mishanu take gabatarwa. Bayan nan muna tafa da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu fara kawo muku labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Prime Minister in Italia Giuseppe Conte ya dauki wani sabon mataki na musamman akan yaki da yaduwar cutar coronavirus a kasar, inda sama da mutane 5,800 suka kamu a wasu da wasu sama kuma da 200 suka mutu, lamarin da ke kara ta'azzara. Gwamnati ta tabbatar da wata dokar rufe yankin Lombard mai arziki da ke arewa da wasu larduna 14 da suka kai kashi 25 cikin 100 na yawan al'ummar Italia. Wannan mataki zai shafi birane masu yawan hada-hadar jama'a kamar Milan da Venice da Parma da Modena da sauransu. Prime Minister da ya ci gaba da cewa
poi ci sarà un regime invece per la restante parte del territorio.
Akwai wasu matakan da za a dauka a wasu a sauran sassan Italia, amma a Lombard da sauran larduna da ke arewacin kasar da na ambato an haramta kowa shiga da fice a wuraren waɗanda wannan dokar ba za ta shafe su ba. Su ne masana da ake buƙatar taimakon su da wasu batutuwa na musamman da kuma batun kiwon lafiya. Kasar Italia bata taba ganin irin wannan mataki da gaggawa na hana shiga da fice a cikin dan lokaci ba, wanda kuma zai fara aiki ne daga yau Lahadi a wata hubbasa na yaki da cutar COVID-19. Ma'aikatar sojojin Amurka ta tabbatar wa muryar Amurka cewa akwai yiwuwar an kashe wani jagoran kungiyar Al-Shabab a wani harin jirgi mara matuki da aka kai a watan da ya gabata. Ana kyautar zaton an kashe Bashir Muhammad mai inkiya Bashir Kago wato Kurgab a wani hari ta sama da Amurka ta kai a ranar 22 ga watan Fabrairu, a cewar mai magana da yawun rundunar haɗin gwiwar Amurka da Afirka ta AFRICOM Colonel Chris Kanz yana faɗa wa muryar Amurka. An kai harin ne a garin Sako da ke tsakiyar yankin Juba. Kurgab yana ɗaya daga cikin jaruman kwamandojin Al-Shabab a rukunin mayakanta na Jabhat. A cikin wannan lokaci ya jagoranci rukunoni guda uku na mayakan Jabhat ɗin na Al-Shabab, wanda biyu a ciki suke gudanar da ayyukansu a ƙasar Kenya, ciki har da rukunin Jaish Ayman wanda ya yi ƙarin suna a yankin otel ɗin da ake kira Mandi Bay da ke gabar teku. Rundunar haɗin gwiwar AFRICOM ta faɗa a ranar 25 ga watan Fabrairu cewa an kashe wani babban jagoran Al-Shabab a harin da aka kai a garin Sako. Mutumin da ake zaton shi ne ya shirya harin nan da aka kai a ranar 5 ga watan Janairu a kan otel Mandi Bay. Wata 'yar uwar matarsa ta shaida wa muryar Amurka cewa an kashe matar tare da mijinta. Kamar yadda yake ikirarin ko kuma yake kiran kansa dan rajin kare haƙƙin mata, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya cancanci maza masu amfani da ikonsu ta yadda bai dace ba kana ya ayyana yau Lahadi ranar mata a duniya. Yana mai cewa yaƙin samar da ɗaiɗaito na jinsi na ci gaba da zama babban ƙalubale. shekaru 25 bayan da kasashe 189 suka rata ba hannu akan daftarin samar da daidaito mai shafi 150. Wani sabon rahoto daga sashen mata na Majalisar Dinkin Duniya da cewar gaskiyar magana ita ce har yanzu miliyoyin mata na fama da talauci da huskantar wariya da kuma cin zarafi. Rahoton ya ce sama da kashi 70 cikin 100 na 'yan majalisar wakilai da majalisun dokoki da ma shugabannin gwamnati duka maza ne, kana kusan mata 'yan da kuma 'yan mata 500,000 ba su da kowane ilimi. Wannan rahoto da sashen mata na Majalisar Dinkin Duniya ya fitar ya bayyana wasu labarai marasa daɗi akan mata. Rahoton ya gano kusan kashi 90 cikin 100 na maza da mata suna da wani dan nuna bambanci ga matan. Guterres dai ya faɗa wa taron tunawa da ranar mata a duniya wanda aka gudanar a ranar Juma'a cewa rashin samar da daidaito ga mata shine babban kalubale na wannan zamani.
To madalla, kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotanninmu. Yayin da wasu kasashen duniya suke ci gaba da gudanar da bikin ranar mata ta duniya a yau, wanda Majalisar Dinkin Duniya ta ware duk ranar 8 ga watan Maris domin yi, matan Najeriya ma dai ba a bar su a baya ba, domin su ma sun gudanar da nasu tarukan. Wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar ta samu halartar bikin da wata kungiya ta yi a Abuja, ga kuma rahoton da ta aiko mana.
Ke bikin ranar mata ta duniya, wato International Women's Day, mai taken An Equal World is an Enabled World, wato adalci na bai daya a duniya shike samar da adalci ga kowa, wata kungiyar kare muradun mata mai suna Aspire Women Forum ta gudanar da taro domin tattaunawa da mata da kuma basu kwarin gwiwa game da yadda zasu jajirce wajen taimakawa kansu da kuma bada gudunmawa a fannoni daban-daban na rayuwa. Taron mai taken Finding My Happy, wato gano abin da zai faranta Tamir Rai, ya samu halartar mata daga bangarori daban-daban, kuma ya maida hankali ne wajen jan hankalin mata da su rika tallafawa juna tare da zama tsintsiya madaurin ki daya.
For International Women's Day 2020, AWF is focusing on finding happiness. The theme this year is equal rights, the right to equality for women. And when we began to think about rights, we thought about happiness as an inalienable right.
Shugabar kungiyar barista Zainab Marwa Abubakar ta ce dalilin taken shine yancin kowace mace ne ya zama tana farin ciki a rayuwa. Wasu daga mahalarta taron sun nuna muhimmancin irin waɗannan taruka wajen ci gaban mata da ma duniya baki daya.
Sunana Dr. Hawwa'u Muhammad Mainoma, daraktan cibiyar tattara jinsin mutane. Gaskiya wannan ranan tana tattare da tarihi da kuma amfani ga jama'a baki daya ga mata. Kowa ya riga ya san cewa mace ita ce ginshikin rayuwa duniya. Duk wanda ya tallafa wa mace tabbatacciya tallafa ma rayuwarsa, because mace ita ce take da abubuwan da za ta tallafa ma kanta, ta tallafa ma ƴan uwanta da miji da sauran mutane. Saboda yadda Bature yake cewa, idan ka ilmantar da mace ka bata duk wani abin da take bukata, to kaman ka ilmantar da duniya ne, kuma ka tallafa ma duniya. Mace ita ta zama kaman madubi ne wanda mutane ya kamata su duba al'amuranta, kuma su sa wannan al'amuran a gaban su, su ga cewa duk abinda zai taba mace kaman za a taba duniya ne.
Sunana Samira Sadiq, malama a Jami'a Beijing University, ina koyar da psychology. A wannan rana ne mai kyau, ba dai a lokacin da muka samu kanmu, yanzu mata su ne ke da gari, mata su ke rayar da yara, mata su suke kula da gida, mata suna aiki. So wannan International Women's Day din ya tantance a ya kamata a dinga celebrating din shi, saboda mu ne future din gobe. So ya kamata a wayar da kanmu, kuma in mata bare mu matan arewa in sun ga mata irin mu da ke da representation, zamu tashi zamu abin da ya kamata, kuma mu taimaka wa junanmu, kuma mu taimaka wa ƴaƴan mu, mata da maza ba mata kawai ba.
A ranar 8 ga watan Maris din kowace shekara ne Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tattauna abubuwan da ke damun mata da kuma yadda za a magance su. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Hawwa Umar da wannan rahoton. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Yarjejeniyar tsagaita wuta a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin Siriya na ci gaba da aiki a yau Lahadi. Wasu mazauna yankin da tuni suka fara komawa gida tun bayan fara aikin yarjejeniyar tsagaita wutan a wancan mako sun tare da an wato gidajen su lalata. Mai Samudu wani dan kauyen Samarin ne ya fada wa kamfanin dalancin labarai na Associated Press cewa an rusa gidansu kurmus bai samu komai ba a cikin abin da suka mallaka na iyalinsa.
Yana na tariq rod min daita min mudda shahar masana.
Yace mun zo ne domin mu kwashe kayanmu a cikin gida. Mun gaza shiga kauyen kusan wata guda kenan. Mugwar gwamnati da Rasha sun yi ta barin wuta babu kakkautawa mai tsadani. Don haka muka dawo domin wato mu kwashi kayanmu amma mun sha al'ajabi yadda aka lalata mana gidajenmu kurmus har ma ba za mu iya daukan komai ba a cikin abin da muka mallaka. Yankin da ake gwamza yaki wato yakin da ake gwamzawa a wannan yankin tun karshen shekaran da ta gabata ya haifar da tsananin matsalar bukatar na kayan taimako inda mutane kimanin miliyan 1 suke arcewa daga gidajensu. Kungiyar Taliban ta ce yarjejeniyar zaman lafiya da ta kulla da Amurka ba tabo batun shugaban kungiyar a matsayin shugaba da dokan kasar ta amince da shi a Afghanistan ba. Tana mai cewa shugaban ya himmantu wurin kafa gwamnatin musulunci bayan rududin kasashen waje sun gama ayyukansu kuma sun fice a kasar. Sanarwar Taliban ta bayan nan ta haifar da rashin tabbas ga yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Amurka da ita Taliban din da aka kulla a kasar Qatar a makon da ya gabata. Sanarwar na zuwa ne wuni guda bayan da wata kafar yada labarai a nan Amurka ta ce gwamnatin Amurka ta tattara wasu bayanan sirri cewa kungiyar ta yan ta'adda ba ta da niyyar cika alƙawarin da ta yi a yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a ranar 29 ga watan Fabrairu. Wata sanarwa da Taliban ta fitar a jiya Asabar ta hakikance cewa yayin da shugaban nata Mullah Haibatullah ya kasance babban sarki a dokance to bai yiwuwa a samu wani shugaba a Afghanistan kuma. Sanarwar ta ce shekaru 19 da aka kwashe ana dauki ba dadi da dakarun kasashen waje a wannan yakin jihadi karkashin mulkin babban sarki nasu kawo wanda kuma aka yi kokari aka kawo karshen wannan yakin wanda sojojin waje za su bar kasan to hakan bai nuna mulkin sa ya zo karshe ba kuma yana nuni da cewa wato yarjejeniyar da aka kullam hakan ba zai sa a kawo karshen mulkin sa ba.
Gaida Baba Yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To jamhuriyar Niger ita ma dai yau take ranar mata ta duniya wanda mata ke bayyana korafe-korafensu da bukatunsu na adama da su a harkokin mulki. Shari'a kasar an dan samu ci gaba la'akari da samun mata ministoci da 'yan majalisu da kuma shugabannin gundumomi. Mata dai sun samu ƙarin kashi 25 cikin 100 ɓangaren zaɓaɓɓu da kuma kashi 30 cikin 100 na naɗe-naɗe. Daga damagaren ga rahoton da wakiliyarmu Tamar Abaru ta aiko mana.
Yanzu haka dai ana iya cewa matan sun dan fara cirowa ta la'akari da mata da aka samu riƙe da gundumomi abinda ba sabon ba a nan jamhuriyar Niger. Madam Tanimun Hawwa ita ce shugaban gundumar Tilaberi.
Sunana Madam Tanimun Hawwa Presiding Department Chairman. Mu bine kadai nace da Tilaberi da Madawa duka kan Presiding 63 mu bine kawai hal aka sa a ganin ko tana yiwa ko ba ta yiwa kuma alhamdulillah ina tsammani dai ba wani sabaki gaba ba ina tsammani wanda duk aka saka aiki yau ka kai shekara uku haka wuce zan tsammani mutane sun tabbatar da cewa aiki yau da akwai matan da suke iya shi.
Kasancewar maza aka saba gani da wannan aiki na rike gunduma ko yaya abin yake wajen mata?
Ba aiki ne ba yana da wuya ne amma aiki ne wanda yake so ka bada lokacinka. Aiki ne wanda yake so ko da wani lokaci hankalinka na gare shi baka da daman ka take shiga wasu harkoki wannan wanda ba aiki ba ko da wani lokaci tunda an ce an baka riko gunduma ba karamin aiki bane amma dai kai ne aka bar ma gunduma in abu yayi dadi kai ne in ya lalace kai ne kai ya kamata ka kula da ko komi duk kowa hankalin shi ko kowa kai ne zaka jagora gunguma guda kenan ba tsamin aiki bane dole mu mata muka son mu yi wannan aiki sai mu mai da kanmu kaman masa wani buci wani sola wani arme wani wane duk wannan dole kana yin shi sai ka rage cikin shi kana son kai aikin ka da sawa
komi madam Hawwa za ta ce game da wannan rana ta 8 ga watan Maris
ina kama wannan wannan da hali da aka bani dama in mamata duka barka da sallah sanda abu ya godi kan mata ai ko da muke yi na mata su ma a sa da su duk abin da ake alfa da mu din muna tsammani ko ko wannan muna ga kama kana ga ci gaba muna ga samu albarka ko ko wannan guda guda tunda muna ga samu wuraren da ba a yarda mata su zo yanzu ga na an harsa su kuma har yau ina samu wannan dama ina wa'anda suka yarda da mu suka ba mu yarda yau suka samu wanga wuri da an shi ma shekara tun da kasan mu kai tun da independence shi wa yau ba a samu mata suna jagora gunduma ba.
Salamatu Haru ɗaliba ce a makarantar St. Joseph a nan da Magaran mai burin zama avocat ko kuma lauya. Ta ce babban burinta ta nemarwa mata incinsu.
Ni ɗaliba ce a St. Joseph na nan ga Jagin Dizendar. Ina ƙari karatu ina so in zama avocat kenan wanda zai tarka neman incin mata. Ina so zama avocat saboda so nake rika kwato ma mata incinsu tunda dai mata gani ake kamar abu ne wanda ana iya wasa da shi wanda ana iya sayi wanda ana iya gado shi a larki mace ba haka nan bace ba saboda in gwada ma duniya ki mata su ma wa'ansu abu ne.
Ita kuwa Hajiya Amina Muhammadu ta ce sana'a tana da muhimmanci a rayuwar mata.
Ya kamata mata su san matsayinsu na mata su san abin da ya kamata su yi paske akwai matan da suke tunanin cewa sai dole namiji ya dauki nauyinsu 100% alhali kuwa in mace tana da sana'arta ita ma za ta iya kama wani abu ba sai ta ce kullum a bani ba ko mai aiki ce ko mai sana'a ce ya zamanto dai ita ma za ta fadi a shi sana'ata koyi lakon ne kuma a gidan ma ina yin dinki in saka akwai mashin kita a ruwa don kayan yin rana suka dan samu matsala in gyara musu in dinki ne ko uniform ne kamar a ce na kai ma tela ya ban four rendezvous in yi yankan in dinka duka ina ganin muhimmancin wannan pharmacy.
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Tamar Abari da wannan rahoton. A Najeriya hukumar tabbatar da daidaito wajen ɗaukan aikin ma'aikata ta ƙasar ta sha alwashin bin diddigin zarge-zargen karɓar toshiyar baki kafin baiwa masu neman aiki takardar ɗaukan aikin. Maimakon mukamin shugaban hukumar kuma kwamishina ɗaya tilo mai wakiltar jihohin ƙasar baki ɗaya, Ambasada Abdullahi Shinkafi ne ya tabbatar da haka a lokacin da yake zantawa da manema labarai a Abuja. Ga rahoton da wakilin Madina Dauda ta haɗa mana akan hakan.
Ambasada Abdullahi Shinkafi ya jaddada cewa babbar manufar hukumar shine tabbatar da daidaito da adalci wajen daukar ma'aikata a hukumomin gwamnati da akasari kan zo ta hannun hukumar ma'aikata ta ƙasa wato Federal Civil Service Commission a Turanci. Shinkafi ya ce zarge-zarge da ke bazuwa cewa hukumar tana da hannu wajen karɓar nagoro ya saba tunani domin hukumar ba ta daukar ma'aikata amma tana sa ido wajen tabbatar da kowane ɗan ƙasa ya samu aiki idan akwai aikin kuma akwai cancanta.
Babban kalubale mu shine mutanen Najeriya su fahimta da cewa mu ba mu ne masu ɗaukar ma'aikata ba amma muna ba da tsarin yadda za a ɗaukar ma'aikata kuma da kula da shi to sai su ɗauki mu ke ba da ma'aikatan kuma ba masu ma'aikata ba ne. Civil Service Commission ita ma'aikatan da za ɗauka na ministry ne kawai take ɗauka ita amma ya ɗaukar ma'aikatan ministry. Ga halin yanzu mun zanna har kotu mun jawo ta lalle-lalle da abin da za su yi su gaya mana. Yanzu haka muna cikin abubuwan da aka yi don sun ce promotion ba su gane da mu ba kuma na rubuta musu kwari su ba mu dalilan da ya sa. Duk wasu ƙorayi da aka yi na ana kaza ana kaza su kan fito daga irin wannan mai ma'aikatan ne. Shi ya sa muke ɗaukar mataki na yi muka cewa in Allah so mun gyara cikin al'amuran.
Duk da haka tambayar da akasarin 'yan Najeriya ke yi shine wani mataki hukumar ke ɗauka ga zarge-zargen karɓar toshiya kafin samun aiki? Shin hukumar tana sane da wannan batutuwa kuwa?
To mun ji zarge-zargen yanzu na sa kwamiti na bincike mu gano shin wannan al'amuran da ake daga ma'aikatanmu ne ko ma'aikatanmu ba ne. Domin ka san shi zargi kayan ka kai mutum kotu sai ka samu cikakken shaida. Idan ka kai shi kotu ba ka da shaida a kan zargin anci-anci to a ƙarshen ta ma sai ta dutse ya juye da mujiya ake cewa.
Reshe
sai ya juye da mujiya sai zama yayi nasara kuma ya kara ka akan kama su kafafi saboda haka muna nan muna bincike kuma insha Allah idan muka samu ma'aikatan mu suna cikin su ina tabbatar mana duniya za ta ji cewa mun kai wayannan kotu ko magun kore su daga aiki.
Daga ƙarshe ambassador Abdullahi Shinkafi ya kalubalanci iyaye da su zaburar da ƴaƴansu wajen yin karatu da zai amfane su da ƙasar baki daya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla gaida Madina Dauda. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:20 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Matasa a duniyar gizo. To albishirinku matasa. Masu sauraro barkanmu da warhaka. Sunana Madina Dahiru Meshanu. Kamar yadda wasu ku za su iya tunawa a cikin makon da ya gabata ne, muka fara zancen soyayya a shafukan sada zumunta. To har yanzu dai muna kan zancen na soyayya. Shin kuna da labarin cewa akwai manhajar da mutum zai iya sakawa a wayarsa wacce zai bashi damar haduwa da masoyinsa? Irin wannan manhajar an kera ta ne musamman don kawo wa mutane sauki wajen neman masoya. Bar dai in bari kwararre kan harkokin sadarwar zamani kuma wanda ya saba yi mana kashin baki, Nasir Daniya, ya kara ganar da mu gaba daya kan wannan lamari.
Halin yanzu matasa da yawa da tsofaffi da magidanta suna amfani manhajar ta duniyar gizo don soyayya tsakanin su, wasu mutane da ke kusa da su ko kuma mutanen da suke nesa. Wannan abu yana da muhimmanci saboda muka duba ƙididdiga ta nuna kusan kashi 43 na mutanen duniya ba su da aure. A Najeriya ƙididdigar da aka fitar ba da dubiya ba daga Nigerian Data Portal ta nuna cewa kusan kashi 46 na mutanen Najeriya ba su da aure. To ba mamaki wannan manhajar da mutane suke amfani da ita sada zumunci ko su yi soyayya ta hanyar duniyar gizo ko kuma wayoyin su ta tafi da gidanka suna da yawa kwarai da gaske. Akwai manhajoji da yawa sun kai kusan 2,500 a bisa ga ƙididdigar da Top Total suka fitar a wannan shekara. So ya nuna cewa manhajojin da ake amfani da su mutane suna neman matan da za su aura ko kuma mata su nemi mazan da za su aura, maza su nemi matan da za su aura abu ne mai muhimmanci sosai. To akwai kashi kusan 2 ga wannan. Na ɗaya akwai kashi na manhajojin da mutane musulmai suke amfani da su. Akwai abubuwan da ake kira kamar halal dating applications, haka waɗanda kusan musulmai suka fi yawan amfani da su. Ɗaya daga cikinsu akwai wani da ake kira ZUSK wanda a ƙasar Amerika yake. Akwai Muzmatch, wannan Muzmatch in kusan shi yafi zama yafi ce daga cikin waɗanda ake amfani da su, yana da fiye da mutum miliyan 2 masu amfani da Muzmatch a cikin duniya. Akwai Arabian Date, akwai eHarmony, akwai Buzz Arab, akwai Love Habibi, akwai su da yawa waɗanda ake amfani da su. So a nan Afrika mutanen mu Afro Introduction suka fi yawan amfani da shi an samu mutane da masu amfani da halal matchmakers da sauransu. So a yanzu shi wannan manhajojin ana amfani da su ne kusan kamar yadda ake amfani da kafafi na sadarwa ta zamani kamar su Facebook da WhatsApp da sauransu. Amma bambanci shi ne a duk lokacin da za ka yi amfani da su, in ka buɗe shafinka za ka saka shekarunka, za ka sa in namiji kake za ka sa irin macen da kake nema, za ka sa irin tsayinta da kake so ko iliminta da kake so, kalar jikinta da kake so, in ba Hausa kake so, Inyamura, Balaraba, Biyaraba, Basulluɓa, ko wace irin mace kake so za ka iya sakawa. Haka ita ma mace za ta iya saka wani irin namiji take so, za ta iya ma faɗin wani wuri yake, wani irin aiki yake, mai arziki ne ko mara arziki ne, wani irin addini yake yi da sauransu. So shi wannan manhaja za ta tafi da kanta sai ta nemo maka daidai mutanen da suka yi suka cancanci waɗannan bukatun naka ko bukatun ki. So shine abinda ake amfani da shi don waɗannan manhajojin su haɗa mutane tare. Kuma kana iya ka je kawai ba tare da ka rijista ba, ka bincika kaman shafukan su, kaman yanzu shi wannan da ne magana na Halal Matchmakers. Halal Matchmakers bancin manhajar su ta website da suke da, misali sun buɗe shafuka na Twitter. So Twitter din ba sai kai following din su ba, kana iya kai searching sai ka ga tallan da suke. Zaka ga wata rana sun saka wata kaman abin da suke kira feature, sai asa bayanai kan wani namiji ko wata mace wanda ke buƙatar mata da sauri. Kuma an yi ta samu bayanai da yawa na mutanen da suka zo suka ce sun samu yin aure ta waɗannan kafa da sauransu. Wannan abubuwa ne masu muhimmanci, kuma ya kamata mutanenmu su ji taka tsakan sosai kan yadda suke amfani da waɗannan manhajoji.
To madalla a gaidar Nasir Daniya mai yi wa shirin matasa a duniyar gizo bashin baki na musamman. To masu sauraro, da fatan kun amfana da abubuwan da ya faɗa, musamman ma gorayenmu masu neman aure. Amma fa, kamar yadda muka sani, komai yana da alfanu da kuma illoli. A cikin mako mai zuwa abinda za mu mayar da hankali kai kenan. Ni ce taku Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a cikin shirin matasa a duniyar gizo.
Madalla a gaida Madina Dahiru mai shanu. Yanzu sai ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, jihar Yoban, Najeriya, inda ya ce yau take ne ranar mata ta duniya, wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware sai dai kashi abin baƙin ciki da takaici. Mata a ƙasashenmu na Afirka na fuskantar ƙalubale iri-iri, kama daga fyaɗe bautar da su safararsu zuwa ƙasashen Turai, da kuma rashin mazajen aure sakamakon rikicin Boko Haram da na 'yan bindiga daɗi. Sai saƙonmu na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani mai lange-lange, Yawuri da Aliyu Usman taka lafiya, inda suka ce muna ke ɗaukacin matan duniya murnar zagayowar ranarsu, da fatan za su yi amfani da wannan dama wajen ganin sun ba da gagarumar gudunmuwa na ganin an shawo kan cutar coronavirus da ta addabi duniya. Sai saƙon Shehu Adamu Jawi, inda ya ce yunƙurin rusa kasuwar bacci da gwamnatin jihar Kaduna ke yi, inda mata ba wa 'yan kasuwar kwana uku su kwashe kayansu abin damuwa ne, duk da dai gwamnati ta ce ta yi haka ne domin gyara, amma kwana uku kacal sun yi kaɗan. Don haka ya kamata gwamnati ta sake duba lamarin da idan basira domin yin abin da ya dace a lokacin da ya dace. Sai kuma saƙon Usaina Alhaji Umar Foreba Gashuwa, inda ta ce salam biyoye Hausa, umarin da wata babbar kotu a jihar Kano ta bayar domin tsaye da binciken da ake wa sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya dace, domin shi dai ɗan adam ajizi ne. Sai saƙon Usman Shitu Mahuta, inda ya ce hakika sabon rahoton da ya bayyana Najeriya a matsayin ƙasar da ta fi kowace ƙasa a Afirka ƙarfin tattalin arziki, inda ta wuce takwarata ta Afirka ta Kudu, wani abin farin ciki ne da jin daɗi ga ƙasarmu. Amma matsalar shi ne wannan cigaban tattalin arziki ya tsaya ne a kafafen yaɗa labarai da jaridu ne kawai, domin talaka da ke gararan ba a kan titi da ƙauyuka na karkara har yanzu bai gani a ƙasa ba. Shin ko sai yaushe ne talaka zai gani a ƙasa a wannan mulki mai taken canji? Sai saƙon Komar Mansur Babaura na faɗa, inda ya ce assalamu alaikum biyoye Hausa, muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen muguwar cutar nan mai suna coronavirus da ke ci gaba da yaduwa a ƙasashen duniya. Sai saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Gwani Manajan Bulo da Masak, jihar Barnan, Najeriya, inda ya ce tabbas cutar coronavirus ta zama tamkar wutar daji wajen saurin yaduwa a ƙasashen duniya. Ya kamata hukumomin lafiya a Najeriya su ƙara ƙaimi wajen ci gaba da ɗaukar matakan kariya domin gudun yaduwar cutar ga sauran sassan ƙasar, ganin yadda cutar ta zama tamkar gagara ba don wajen shawo kanta da wuri. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya, amin. To madalla, kafin mukammala shirin namu gaba ɗaya ga labarai a takaice.
Prime Minister Italia Giuseppe Conte ya ɗauki wani sabon mataki na musamman akan yaƙi da yaduwar cutar coronavirus a ƙasar, inda sama da mutane 5,800 suka kamu, kana wasu sama da 200 suka mutu, lamarin da ke ƙara ta'azzara.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai Liu Sahilu da ya bada umarni, da injiniyan mu na yau Basco Balarochi, Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Branché sous le monde avec...